أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة مدنية وآية عشرة آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة wannan sura da zamu shiga yau ita ce ake kiranta suratul jumu'a madaniyatun. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaman Madina ta sauka. Wa haya 11 aya, tana da ayoyi guda 11, tana da kalmomi 180, tana da harafi 720, tana farawa da haka: bismillahir rahmanir rahim, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات هل تند سكي سكين سمي وما في الأرض ده هل تود سكي سكين كفا. يسبح لله سنة تسبيه وعلّا وبيجي سبحانه وتعالى سنة القرآن يأي مغانا تسبيه هرواجا كشي هدو وبيجي يأي مغانا ده سيغانا مصدري بيزو أتكين سورة الإسراء يتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maganar yin tasbihi da suna da shiga na fi'ili madi hasa uku: sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi, ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi, sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi. Sannan kuma nan Ubangiji na uku ya kawo da yusabbihu. To kuma daga ƙarshe can nan gaba za mu karanta: sabbihu isma rabbikal a'la. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa halittun da suke cikin sammai da ƙasa suna tasbihi wa Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai dan Adam, idan ka san gare ba kai tasbihi wa Allah ba, to ka sani cewa Allah yana da dubban miliyoyin halittu cikin sammai da ƙasa suna tasbihi kullum wa Allah Ubangiji har sai kiyama, kuma ba za su bari ba. Ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malikul qudusil azizul hakim. Halittun da suke cikin sammai da ƙasa din nan waɗanda ba su da iyaka, ba wanda ya san adadinsu sai Allah Ubangiji, wanda suke yi wa Allah tasbihi. Ubangiji nan shi ne wanda al-maliku, sarki wanda yake mai cikakken sarauta, al-qudusi Ubangijin da yake tsarkakeccen sarki wanda komai bai kama da shi, shi kuma bai kama da komai, shi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim, Ubangijin da yake al-Azizi mabuwayi, wanda yake kayya jawato waɗanda suke mutakabbirai jabbarai. Al-Aziz Ubangiji shi ne mai karya su. Duk wanda yake mutuka wajen jabbiranci ko zalunci, to Allah ta'ala shi ne mai karya jabbirai, sannan shi ne mai karya waɗanda suke masu girman kai azzalumai. Al-Hakimi Ubangiji shi ne gwani a cikin yadda yake aikace aikatansa. Duk abin da ka sani aka ce maka Allah ne, dubi abin da yau za ka ga gwaninta wajen Allah. Yanzu duba, idan Ubangiji ya saukar da ruwa daga sama, ruwa guda iri guda yake zubowa, idan ya jika ƙasa, amma tsirin da suke tsirowa sai su zama mabambanta, to kun ga gwaninta irin na Allah. Da tsarin irin na ɗan Adam, tunda ruwa ɗaya ne, iri ɗaya ne ya zubo daga sama zuwa ƙasa, to idan abu zai tsiro sai ya zama iri guda. Amma da yake wanda yake zubar da ruwa daga sama yake tsirar da tsire-tsire daga ƙasa, shi ne gwani Allah. Sai ruwan gashi dai yanayin ruwa kowa ya san iri ɗaya ne, amma idan ruwan nan ya sauka ƙasa, abinda yake fitowa da sababin saukar ruwa daga sama ɗin nan sai ya zamana kalan ya bambanta. Wani ka gan shi fatsi-fatsi, wani ka gan shi kore shar, wani ka ga kuma yana da ratsin wani kala a jikinsa. Sannan ɗanɗanon abubuwan da suke fitowa daga cikin ƙasa su ba da mabambanta ɗanɗano,
kuma ruwa iri guda ya zuba zuwa kasa din amma kasa ta cikar da tsire-tsire mabambanta dalili wanda ya tsirar da tsire-tsire nan goni ne Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala al-malik al-quddus al-aziz al-hakim shi Allah Ubangiji yana yi wa kansa kirari da cewa shine al-quddus ma'ana Ubangiji tsarkakekke abinda malamai masana tauhidi suke cewa abinda yake nufi da tsarkakekke anan tsarkin Allah Ubangiji shi Allah bai kama da komai duk wani wanda ka sani bai yi kama da Allah ba shi bai kama da komai kuma komai bai kama da shi ya tsarkaka yayi kamanni da kowane irin abu duk abinda zai zo a cikin kwakwalwanka ya sifanta cewa Allah kaman irin wannan abun yake to Allah yana sakanin abin da ya zo mana a kwakwalwanka ne shine ma'anar al-quddusi al-aziz al-hakim هو الذي بعث في الأمين رسولا وبالجد سبحانه وتعالى شين واندا يأيكو ببن من دوشين أنه محمد صلى الله عليه وسلم شيطا يكاوش بالسرع هو الذي بعث رسولا في الأمين شين واندا يأيكو ببن من دو يأيكو أتشين أمياوة دلاربتي أبن دعيكي نفي دو أمياوة وأن دبسئي ربوتوبة basu iya karatu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ubangiji ya aike shi a garin Makka zuwa mutanen duniya gaba daya amma a cikin mutanen Makka gaba daya garin an ce mutane 13 ko kaza da haka suka iya rubutu suke iya karatu dan haka al'umma ce wacce bata iya rubutu ba bata iya karatu ba ubangiji ya aika musu babban manzo shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo dan ya dace da tsarin al'umman sai ya zo shi ma baya rubutu baya karatu domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubutu yana karatu aka turo shi zuwa ga al'ummar da basu iya rubutu da karatu ba da za su ce cewa ya karanto wannan Qur'ani ne a wani wuri yazo yake karanta musu to sai zama na shi din baya rubutu baya karatu shi Annabi malamai waɗanda suka san shi da kyan gaske suke cewa ba wai bai iya ba ne baya yi ne na taɓa karanta wani littafi gaba ɗaya wani littafin yana koyar da cewa Annabi ya iya rubutu da karatu baya yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya zo kamar yadda na faɗa mutanen Makka ba su iya rubutu da karatu ba shi yasa Allah yake yi masa kirari yake ta wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun ya rasulullah kafin a baka wannan babban littafi alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba ko kana karanta wa su waɗannan mutane da aka aike ka wajen su wani littafi ba ko kai rubutu da damanka da kana karatu kana rubutu da ta kawo qur'ani ne shine sai su shakkan qur'ani su ce dama ka iya rubutu da karatu tsarawa kai to sai zama na su ba su iya rubutu da karatu ba kai kuma baka rubutun baka karatu dama asalin haka kake ba wai dan baka iya ba sallallahu alaihi wa sallam ko dan malamai suke cewa idan ka ce Annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yana nufin ka wato shariyar da darajar manzon Allah bane a wajen wani wanda ba manzon Allah ba idan wani bai iya rubutu da karatu ba na kasa ne amma a wajen ma'aikin Allah rashin iya rubutu da karatu cikar kamala ne akwai wani abu wanda idan aka danganta wa wani sai da mana wajen wani na kasa ne a wajen wani kuma zai da mana kamala yanzu da misali a wajen mata idan ka ce wa mace gatila wato rafkananniya baka soke ta ba ka yaudai ta ne amma idan ka samu namiji ka ce gatili rafkananne to ka soke shi da Allah ya tashi yaban mata waɗanda suke nagari sai ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati a ce ita mace dan ka ce ita rafkananniya ce wato baka soke ta ana nufin wacce bata san komai ba sai zaman ɗakin mijinta to wani miji idan ka ce masa gatili ka soke shi kamar a cikin sifofin Allah da muka karanta a baya daga cikin siffar Allah akwai aljabbar akwai almutakabbir to a wajen Allah ka siffanta shi da mai girman kai ko jabbari shikani amma a wajen irin mutane to in kace mutum jabbari ko mutakabbiri ka soke shi domin dabi'a ne wanda yake a wajen mu Allah bai yarda mu ba amma dan Allah ya siffanta kansa da shi kamala ne da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala to a wajen sayyidina rasulullahi idan aka ce cewa shi din bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wadanda suna ganin ba wai an shariyar da shikar kamalan ma'aikin Allah bane amma a wajena yanzu in ban iya rubutu da karatu ba na kasa ne saboda haka Allah yake cewa Allah nan al-malik al-quddus al-ajib al-hakim huwa alladhi ba'atha al-ummiyin rasulan shine wanda ya aika babban manzo a cikin ummiyawa wato mutanen makka rasulan wannan babban manzo din kuwa da yaje yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin al-qur'ani sannan ayoyin Allah wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su daga shirka da suke kai a wancan lokacin wa yuallimuhum al-kitaba wannan babban manzo yaje yana koya musu al-qur'ani wal hikmata sannan yana koya musu hikma wato malamin yake cewa hikima a wani wuri in an ce al-hikmata ana nufin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wani waje kuma idan Allah ya ambaci al-hikmata yana nufin wato ilimi da aiki da ilimi shine hikima da ku jalla na cewa yuti al-hikmata man yasha'u wa man yuti al-hikmata faqad utiya khairan katira ubangiji shi ke ba da hikima wa wanda ya ga dama wato hikmata man yasha'u din nan da Allah ya ambata mana Allah shike bada ilimi wa wanda ya ga dama idan Allah ya ba mutum ilimi sannan mutumin nan ya zama da yana aiki da ilimin to Allah ya ba shi babban alkhairi sa'ilin nan akwai inda idan ubangiji ya ambaci al-hikmata yana nufin annabci ne to saboda haka akwai inda kuma idan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci al-hikmata yana nufin wannan alqur'ani da ke cike da hukunce-hukunce ne wa ya'limuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da dai wa'annan ummiyawa sun kasance kafin ubangiji ya ba su babban manzon nan wanda yazo yana karantar da su alqur'ani yana tsarkake su daga shirkar da suke yi yana koya musu alqur'ani da hikima da hukunce-hukunce da ke cikin alqur'ani kafin zuwan manzon da suna cikin fata fata wacce take mabayyaniya wato mabayyanin fata malamai suke cewa yana daga cikin manya-manyan kyauta na hikima Allah ya ba wa mutum ilimi kuma mutumin ya dinga aikata ilimin nasa ma'ana ya yi aiki da ilimin da Allah ya ba shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi ya yi aiki da ilimin da Allah ya ba shi to Allah ta'ala zai masa babban kyauta sai ya ƙara masa wani ilimin da zai sani ba shine man amila bima alima aw rafa'a Allah ilma ma lam ya'lam idan Allah ya baka ilimi sai ka dora kana kokari kana aiki da ilimin da Allah ya baka to Allah zai zama malamin ka sai ya ta koyar da kai ilimin da baka sani ba gaskiyar lamari akwai malamai da yawa wanda in kun dubi yanda suke gudanar da abubuwan su sai ku ga yaushe suka yi shekarun da suka yi wannan karatu to akwai ilimi wanda Allah ne kan zama malamin mutum ya koya masa ilimin wannan ku babban mabu'in wannan ilimin takawa ne sai mutum yana da takawa tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullahu idan kai kokari ka sa takawa a zuciyarka Allah ya ce miki ka kana da takawa kana kwatanta tsoron Allah kana da mabu'i na ilimi to za Allah zai sanar da kai ilimin muka masu yawa dan haka ne wasu malaman sai ga tunda ta kawo karatu ai ta kawo karatu idan ka dubi ma shekaru su zai ga wani dan yaro ya shi wannan karatu ko kuma sai ka ga yaushe yayi wannan binciken da yake zubo da wannan karatu to wato ya damu mabu'i sai Allah ta'ala sai da mana kuma yana masa madadi yana kakkara masa ilimin muka wa yalimu wal kitabu wa hikmata wa in kanu min qawli rafi dalalin mubin ubangiji yake cewa ko da yake kafin zuwan wannan babban manzo suna cikin fata fata wadda take mabayyana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ubangiji yake cewa akwai waɗansu mutane waɗanda suke su ba sahabbai ba amma ubangiji sai ya riskar da su ya ba su wani abu na daraja irin darajar da ya ba wa sahabbai ba wai in kwatankwacin darajar sahabbai ba ma'ana yanda Allah ya ɗaga darajar sahabbai to akwai waɗansu kuma wanda suka zo bayan sahabbai su ma sai Allah ya ba su daraja irin tasu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim su ba su haɗu ma da sahabban ba amma ubangiji sai ya ba su su ma daraja ya daraja su kamar yanda ya daraja sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to har su din duk annabi sallallahu alaihi wa sallama annabin su ne malamin su ne wato duk wanda kaga ya san qur'ani yana koyar da qur'ani to babban malamin sa annabi muhammad to yayin da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan qur'ani shi ya koyar da shi sai dai sai ka koya wajen wani wani ya koya wajen wani amma malamin ku duka annabi muhammad shi manzo Allah shine malamin kowa da kowa وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أقول وأنسوا أن تسكبوا دقبايا منهم لما يلحقوا بهم صنع دقائق جيري كل ساد الأمة نمن دن الله إيه أما ما يلحقوا بهم بس زامني دسعب من دن الله نفرقوا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم أنشي من قال الله صلى الله عليه وسلم بيكرم تا ونن سورة صحابي سنة قولي بيكرم تسند قفركو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وبنجي يتي يا ايشي من قال الله صلى الله عليه وسلم زواج امياوا وان دبس ايرو تودا كراتوبا سوني صحبان دا من قال الله صلى الله عليه وسلم ايزا مني دا سوكينا دو دونيا امباين انتا با مقامن جيكي سهوبا معنى امبا من دان الله توبا وان دا درجة ستكيت صحابي من دان الله كواليني duk wanda ka sani daraja yake da daraja a duniyar nan to darajar sa in dai ba annabi ba to bai kai sahabin manzon Allah ba to malamai suke cewa ba wai sahabbai kuro ba ko wanda zasu zo su ma Allah ya daraja su kaman tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina har yanzu har ta din kiyama Allah ya ba mutum ilimi da daukaka cikin addini sai ya zama ne shi ma yanda Allah ya daraja sahabban manzon Allah haka shi ma ya ba shi irin darajar nasa amma kuma shi bai zamani da annabi ba kuma bai hada zamani ma'ana da sahabban nan na manzon Allah ba an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wa akirina minhum lamma yalaqu bihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi sai yake da aka tambaye shi sau ɗaya bai ba da amsa ba aka tambaye shi na biyu bai ba da amsa ba hadisi ne wanda Abu Hurairah ya rawaita wanda shi kuma mujahid aka samu hadisin ta wajen sa yace Abu Hurairah yace muna gaure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta mana suratul jumu'a da ya zo wajen wa akirina minhum lamma yalaqu bi bukhari ma ya kawo hadisin nan da nake karanta muku wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah su wane ne waɗanda ba su zamani da kai ba ba sahabbanka ba amma kuma su ma suna da irin daraja irin tasu duk da kuma ba su ma haɗu da sahabban ba ma'ana suna da babban daraja suna daga cikin ma'abota daraja a cikin al'ummarka har sau uku aka tambayi manzon Allah to an ce Salman al-Farisi yana zaune a gefe sai manzon Allah ya nuna shi ya ce irin waɗannan irin su wato ajamawa waɗanda ba larabawa ba irin su Salman al-Farisi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana al-imanu bis-surayya lanawalahu rijalun min ha'ulai annabi yace da imani zai kaura ya hau saman duniya kan tauraron surayya da mazaje daga cikin farisawa mutanen farisa sai sun je sun dauko imani sun kawo shi sararin duniya malamai suke cewa manzo Allah yana nufin ashe musulunci wato zai ci gaba da larabawa amma zai karfafa ne da ajamawa ma'ana lokaci zai yi da larabawa ta wajen su aka samu addini amma waɗanda da taimakon su addini zai bunƙasa yayi ƙarfi su ne waɗanda ba larabawa ba ajamawa wa akarina minhum lamma yalaqu bihim wa huwa al-azizul hakim ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne al-azizu wanda yake mabuwayi al-hakim goni jama'a malamai masana manzon Allah suka ce العزيز الحكيم أولا سورة نفرقو الله من يسفن تكنسا ده العزيز الحكيم أما العزيز الحكيم نبي إنا وبنجد يا أرى وسيدنا رسول الله ده وبنجد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وبنجد يسبح halittun da suke cikin sammai da ƙasa suna tasbihi wa Allah sai Allah yake cewa Allah nan wanda yake babban sarki tsarkakekke wanda yake magwayi gari Allah ya sifanta kansa a farkon suran shine al-azizul hakim sannan da ubangiji yazo yana zancen muhammadu rasulullahi yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shi Allah nan wanda yake al-azizul hakim da ya faɗa mana nan baya ta dan cewa abinda kake cikin sabai da kasuna wani tazi sai kuma ubangiji yace shine Allah da ya aiko babban mando wani mando kenan muhammadu rasulullahi shine ya aiko da wannan babban mando ya aike shi zuwa ga ummiyawa ya aike shi cikin su yaje yana karanta musu ayoyin alqur'ani yana farkace su daga shirka wa yallimuhum alkitab yana koya musu alqur'ani wal hikmata da hikima sai annabi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu alqur'ani wa yuzakkihim yana farkace su daga shirka wa yallimuhum alkitab wal hikma yana koya musu alqur'ani kace da hadisai wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kafin zuwan wannan babban manzo da al'umma tana cikin fata mabayyaniya kuma wannan babban manzo ba ga su waɗannan ummiyawa kurum Allah ya aike shi ba a'a wa akarina minhum akwai waɗansu za su zo suna daga cikin su ma'ana su ma za su yi imani da wannan babban manzon manzon su ne kamar yadda yake manzo ga wa'annan ummiyawa lamma yalhaqu bihim ba su haɗu da sahabban nan da manzon ya yi zamani da su ba sai ubangiji yake wa huwa ana nufin manzon Allah shi wannan babban manzo shine al-azizu mabwayi al-hakimu gwani dan haka Allah ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato al-azizu al-hakim kamar yanda a cikin suratul tauba Allah ya ara maka ra'ufu ya ara maka rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa huwa al-aziz al-hakim haka dai kuma malaman suke cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika fadlullah
zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim
ubangiji yana cewa zalika fadlullah yutihi man yasha Allah ta'ala ya ambaci sahabbai da suka yi zamani da manzon Allah sannan ubangiji ya ambaci waɗansu da za su zo baya waɗanda ba su riski sahabban nan ba za su zo ne daga bayansu sannan ubangiji ya ambaci cewa su ma suna da falala irin nasu kamar yadda sahabban suke da irin falalarsu to sai kuma an tambayi Allah ne wasu su zo daga baya kuma Allah ka ba su falala su ma babbar falala kamar yadda ka ba sahabbai da suka yi zamani da manzon Allah falala ku fatantance magana na ba wai su zo suna da falala irin na sahabbai ba a'a yanda sahabban suke da daraja da falalarsu su ma wa'annan su zo suna da falala irin nasu kamar yadda sahabban su ma suke da falalan irin nasu sai Allah yake cewa zalika fadlullahi ai falala kayan Allah ne yu'tihi man yasha'u kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da falalansa ne wa wanda ya ga dama wato da larabcin ya ce al-fadlu falala wani abu ne wanda aikin mutum baya bashi sannan kuɗin mutum baya sama masa sannan sai mutumin in ya samu ya samu falala to falala na Allah ne Allah kuma yakan ba da falalarsa wa wanda ya ga dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yanda tsarin al'ummar sa take dan a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an ce ya tura sahabbai sun je yaki da aka je yakin kun san annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a garin Madina sai dinga ba da labarin yanayin da sahabbai suke ciki a garuruwan da ya tura su suka je yaki sai ga malamai suke cewa waɗanda suke cewa wai annabi bai san gaibu ba ba su san annabi Muhammadu ba manzon Allah ya tura sojoji sun je yaki nesa da Madina milai masu yawan gaske amma yana zaune a garin Madina sai yana bada labarin me ke faruwa a wajen a ga kawai ya tashi ya zauna ya ce Allahu akbar yaki na kuma ga yanda ya zamo ya Rasulullahi me ya faru sai ya ce Ja'faru da shi ne komanda an kashe shi ya yi shahada Abdullahi ibn Rawaha ta sai ya ɗauki tutar shi ma na ga an kashe shi ya yi shahada amma dai Saifun min suyutillahi Khalid ibn al-Walid ya karɓi tutar na gani yanzu an yi nasara annabi shi kuma naga an kashe sahabbai na tsayawa yana hawa Madina yake ba da labarin ba wai yanzu bane kace akwai satellite ko akwai wani harkar akwai communication babu kawai yana zaune amma Allah ya buda masa ya gani kace bai san dai gobe kana da hankali kuwa wannan Allah ya san irin gaibin da Allah ya sanar da shi sabai suka yi kuka sai manzo Allah ya ce ah dan na ba ku labarin da yanda yake yake tafiya ne kaza ku yi kuka sai wadan sai wasu sahabbai suke ce wa malana la nabiki ya rasulullahi faqad zahaba khiyaruna ya zala wa'annan da kai lissafa ai za ka kuwa a cikin mu dusun tafi sun mutu sannan ka ba mu labarin sun mutu ba za sannan ba za mu yi kuka ba sai annabi ya ce ina ka ne ku daina kuka ni ba haka al'umma ta kace ba al'umma ta tsarin su kamar ruwan damina ne ummati kalmatar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu al'umma ta kaman hadirin damina ko ruwan damina ne ruwan damina ba wanda ya sani ruwan farko shi yafi zama alkhairi ko na karshen abinda annabi yake nufi yanzu misali damina idan ba a samu ruwa mai tsarki mai yawa da farko ba za a samu a yi shuka ba sai idan aka samu mai yawa mai tsarki da farko aka yi shuka idan daga baya-baya daminar ba ta tsore ba har ƙarshen damina aka samu albarkar damina ba ya zai zama da ruwan farkon nan da shukan nan ba zai yi amfani ba ƙarshe shukan ma mutuwa zai yi to annabi yana nufin al'ummar su haka suke yanda sahabbai suke da rara irin nasu da daraja irin nasu ba don su ba da musuluncin bai yi sama ba sannan kuma ko da ya yi sama to bayan shuɗewar sahabbai fa idan babu mutanen kirki da za su zo bayan sahabbai su tsorar da addinin su ci gaba da watsa addinin da addinin ya zama na babu shi da haka shi yadda sahabbai suke da falala irin nasu haka su ma waɗanda za su zo baya suke da falala irin nasu Allah bai kika zalika fadlullahi yutihi man yasha falala na Allah ne da Allah ta'ala yake cewa akarina minhum lamma yalhaqu bihim akwai waɗanda za su zo ba sahabbai ba amma su ma suna da daraja a cikin al'umma annabi Muhammad ko haduwa da sahabbai ba su yi ba to sai Allah ta'ala yake ganin daman Allah ne wanda za su zo bayan sahabban nan ya daraja su ma kamar yadda ya daraja sahabbai domin shi Allah ubangiji falala nasa ne kayan sa ne zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wannan falala ne na Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake badawa wa wanda ya dama wallahu dhul fadlil azim ubangiji ma abocin falala ne mai girma
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
اللهم ادعوك تذكرنا شيئا مثل الذين حملوا التوراة مثال اليهود وطن أبنجي سبحانه وتعالى يطور موسو aiki da littafin at-taura da ubangiji ya saukar wa annabi Musa thumma lam yahmiluha sannan bayan ubangiji ya tsora ya kallafa musu yin aiki da littafin at-taura din nan suka karanta bakin suka ki su yi hukunci da hukunci ma'ana sun karanta sun ki su yi aiki da abin da suka karanta Allah ya ce misalin su sun zama kamar sun da himari yahmilu asfara sun zama kamar misalin jaki wanda yake dauke da kayayyaki na littafai yanzu jaki idan ka tsora masa littafai ya fi yawa me shi ya sa wanda ka tsora masa me zai masa amfani na littafan ai da duza ma ka tsora masa a bayan shi ya yi masa kayan littafin da ka tsora masa domin jaki idan ka tsora masa duza idan ya je wani wuri ya gaji ka fahimce yana jin yunwa ai wata kila ka diba ka dan bashi ya ci amma idan kawai ka jibga masa kayan qur'anai da littafai ne bai wani amfani wannan za su yi wa jaki to ubangiji ya sifanta yahudu waɗanda ya ba su littafin at-taura ya kuma tsora musu cewa lallai ne su yi hukunci da littafin da Allah ya ba su na at-taura ma'ana abin da ke cikin at-taura su karanta su yi aiki da abin da suka karanta to misalin su sun karanta sun ci su yi aiki su yahudawa da abin da suka karanta Allah ya ce su sun zama kamar jaki ya hazin wanda yake dauke da asfaran kayayyaki na littattafai malamai suke cewa wannan aya tana tsoratar da duk wani wanda yake ma'abocin sani amma baya amfani da abin da ya sani duk wanda yake da ilimi amma baya amfani da iliminsa ya zama shi ma ya shiga cikin irin wannan misali da Allah ta'ala ya ce su Yahudawa sun zama kaman wato misalin Yahuda ga ilimi na at-taura ba aiki da at-taura kaman jaki da ke dauke da littafi kaukayayyakin da tafai to duk malamin da Allah ya bashi ilimi amma yana wani baya amfani da ilimin da Allah ya bashi to ya zama shi ma kamar irin wannan Yahudawan kamar jaki ne kawai yake dauke da lissafi bai san abin da yake kansa ba bai san amfanin abin da Allah ya bashi ba ubangiji yake cewa bi isa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillahi amma tir da misalin irin wayannan mutane waɗanda suka zama suna ƙaryata ayoyin Allah malamai suke cewa jama'a ba zai taɓa yiwuwa mutum dan malami ne ya zama kamar annabi ba abinda nake nufi malanta ba ta hana yin kuskure malanta ba ta hana mutum ya saba wa Allah wanda kawai ba ta sako sai dai annabawa su wannan wadannan annabawa suna da isma daga wajen Allah Allah ya yana kare su ba ta iyawa kamar yanzu ku dauki misalin shugabanmu mandanmu annabi Muhammadu mandalla rasulun karimu ma asaqatu rabbahu babban mando ne wanda sau daya da dai bai taba sabon Allah ubangiji ba mandalla ba zai iya yi ba saboda Allah ya riga ya kare shi kuma su kansu annabawan sai ku tarar da akwai kima da Allah yake gudanarwa gare su da ya zama ba za su iya yi ba na farko dai shine kariya daga wajen Allah Allah ya kare su ba za su iya ba ya hukunta ba sa iyawa to kuma sai Allah ya nuna mana ma misali kun ga shi manzo Allah tun yana dan karami a lokacin shekaran sa hudu yana wani gari Taif wata rana an fice kiwo da shi sai mala'iku suka je suka kwantar da shi suka cece kirjinsa suka cire zuciyarsa sai suka cire bakin jini wannan jini shine ake kiransa haddus shaytan dukkan mun ba wanda bai da wannan jini a cikin zuciyarsa to in ka kana da wannan jini a cikin zuciyarka shi dan yana da wani nasibi tattare da kai watakila dan kadan watakila mai yawa sai dai kai ta ijtihadi ka dage ka fi karfin shaytan din har ka samu ka fi karfin sa wata ran kuma ya fi karfin ka amma shi manzo Allah an cire haddus shaytan a cikin zuciyarsa wannan bakin jini wanda shaytan da shi yakan taimaka wa shaytan wajen ya sa mutum ya aikata abin da ba daidai ba annabi an cire masa baya da shi kuma an ce ma irin wannan operation din wani kauli sau uku aka ce aka yi masa amma sai yana da shekara hudu sannan an masa lokacin da Jibril ya kawo masa wayi yana da shekara 40 sannan an ce da za a yi Isra'i da Mi'raji an sake yi masa irin wannan operation din na farko da aka yi masa aka cire wannan jini sai aka cika shiriya a cikin zuciyar na biyu da aka yi masa lokacin yana da shekara 30 da wani abu kusan 40 wahayi ya fara zuwa masa sai aka cika zuciyar da ilimi na uku da aka yi masa yana da wajen shekara 50 da wani abu sai aka cika zuciyar da hikima to haka aka bar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana cike da shari'a tana cike da ilimi tana cike da hikima malamai suke cewa jama'a ku dubi manzon Allah ko da yake bai taɓa zuwa makaranta ya je koyi karatu ba bai da malami sai Allah sai Jibrilu ko da yake bisa sabani akwai waɗanda suke ganin Jibrilu ba malamin manzon Allah bane dan aika ne zuwa ga manzon Allah to amma akwai wani mai tafsiri yana cewa tunda dai Jibrilu shi yake kawo wa annabi alqur'ani kamar malami yake wa manzon Allah amma malamai da yawa suka ce a'a Jibrilu bai kai ya zamo malamin manzon Allah ba Jibrilu bai wuce ya zamo kadimi na manzon Allah ba wani mai littafi alfazari yana cewa wa nahika mimman kana Jibrilu khidlahu ai ya ishe ka darajar manzon Allah Jibrilu ma hidima yake yi wa annabi Muhammadu domin ko da annabi za a Isra'i da Miraji da shi Jibrilu rikar linzamin dabbar yayi annabi ya hau so da Jibrilu ba malami bane na manzala ko ce ma shi zamakshari shi zamakshari abinda yaje yake ya shi a fahimtar sa da irin masu akida na zamakshari shin ce Jibrilu malamin manzala ne amma malaman mu mafi yawa wanda mu muka race da su sun ce a Jibrilu bai kai ya zama malamin manzon Allah ba malamin manzon Allah sai dai Allah to ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa makaranta ba sannan ba a gaina karatu ba amma ku duba ilimin muka da aka samu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shehu wa shekban kawla a cikin diwani yana cewa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa minhu ulumul alamina fa adamu bihi ulimal asma'a qabla ta'arufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ilimin muka da kuke gani da suka watsu wajen talikai sun samu ne daga ilimin annabi Muhammad kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ake jira yayi faɗi magana shikenan magana ta zama ilimi ai ta cikin littafai yanzu duk littafai da kuke ganin nan kuga ayi tafsirin mujalladi kusan 19 ana fassara wannan sako da yazo wajen manzon Allah ne yanzu hadisi 6 sihayin innan hadisi su Bukhari Muslim Tirmidhi su Ibn Majah Abu Dawud da sauransu duka fa maganganun manzon Allah ne idan ka je library na wani malami sai ka tarar da ya kai girman masallacin nan sau biyu a dankare ki da littafai na addini duwai ana bayani ne na maganganun manzon Allah sannan wanda ake bayanin maganganun nan na zo bai taɓa zuwa makaranta ya koyi karatu ba sannan ba wani wanda aka ga ya zo yana koya masa karatu wannan ya isa daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa nake gaya muku shi manzon Allah idan aka ce bai iya karatu da rubutu ba daraja ne a wajensa ba na ƙasa ba ne amma ni da nake zancen nan in ban iya rubutu da karatu ba na ƙasa ne dan na zama jahili ubangiji yake cewa masal ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal lihimari yahmilu asfara bisa masal liqaumin ladina kadzabu bi ayatillah abinda nake cewa shine don haka kowane malami yana iya yin daidai yana iya yin kuskure amma kamar yanda wannan aya na gaya muku malamai suna cewa malamin da ya sani baya amfani da sanin da yayi to shi ma ai ruskar da shi cikin hukuncin wannan aya da Allah yake cewa misalin yahudu da ubangiji ya ba su at-taura suka karanta sannan suka karanta bakin suka yi aiki da hukuncin kamar jaki da yake dauke da kayan littafai jaki in ka tsora masa littafai bai da amfani a wajen sa gara ka tsora masa dawa ko kuma ka tsora masa dusa to sai malamin yake cewa har a zamanin nan duk malamin da ya sani yake take sani da gangan to shi ma ya zama kamar sanin himari ya hamidu asfara kamar da san Allah ya ba shi Qur'ani ya ba shi ilimi amma yana taka alfurman Allah baya amfani da sani mai shi ma kamar irin wannan Yahudawan nan ne da Allah ya sifanta su da cewa kamar jaki da ke dauke da kayan littafi amma ku sani ba ayat tana nufin wai malami ba zai iya yin ba daidai ba karatu bai hana yin kuskure karatu bai hana mutum ya sadi Allah sai dai idan kai kuskuren to amfanin ilimi gare ka karoti Allah gafaran kuskuren da kai kuma kai kokari kar ka nana ta kuskuren da kai to karatun ka ya maka amfani kenan amma ka sani ba kyau kuma ka aikata kuma ka zauna akan aikata abinda ba kyau din nan to ka zamo cikin wannan sifa kamar da himari ya hamil asfara dan komai ilimin mutum zai iya aikata sabon Allah duk abin da ka sani malami zai iya aikata wa takila da shi karfin shedan ba idan ya aikata idan da ilimin sa ya maka amfani ya roki Allah gafara kuma kar ya nana ta wannan abin da ya aikata na sako to ya zama ilimin sa ya maka amfani kenan amma in ya zama da ya sani ya take sani ya zauna a bisa wannan take sani in gaskiya barna to ya zama kamar da himari yahmilu asfaran bisa masal liqaumin ladina kadzabu bi ayati llahi Allah yake cewa amma yahudawa waɗanda suka karanta at-taura a cikin littafin su akwai sifar annabi Muhammad amma suka ƙaryata annabi Muhammad suka ce ba shi ne suka ga sifar sa a cikin littafin su na at-taura ba ubangiji ce wannan at-taura ba ta yi musu amfani ba amma tir da misalin waɗannan waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ma'ana irin ayoyi da Allah ya saukar musu a cikin littattafansu wanda suke nuni akan gaskiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yake tirda su wallahu la yahdi qaumaz zalimin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryatar da mutane waɗanda suka zama azzalimai
ya ayyuhal ladina hadu in zamtum annakum awliya'u lillahi min dunil nasi fatamannaw al maut in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin
Allah ta'ala yana cewa قل يا رسول الله كفئي قل يا أيها الذين عادوا شوى وتنن بسكيبين الدين يهودا شي ما لا أجاء يهودا دون يهود كبيرا يهودا شي الدين تشين الله يجزا من دم الله كجيا ويهودا وما سدن الدين يهودا شي شوى شوى قل يا أيها الذين عادوا إن أنتم أنكم أولياء لله da kuke riyawa kudin nan a cikin halitta a cikin bayi ubangiji ya ci shan ku akan kowace irin kabila a duniyar nan a cikin banu adam to sai mun cewa yanda kuke fada inda gaskiya ne annakum awliya'u lillahi ku Allah ya fi so a cikin dukkan mutane min dunin nasi ko ma bayan shauran mutane Allah ya fi son ku to inda gaskiya ne fataman nawul mauta ku yi burin ku mutu in kuntum sadiqina inda gaske ku masu gaskiya ne a cikin kaulin ku wato su yahudu ainihi kamar yadda na gaya muku jikokin annabi ibrahim ne jikokin annabi ishaq ne jikokin annabi yaqub ne annabi yaqub yana da ɗa ana kiransa yahuza to yahuza din nan shi ya aishi yahudawa ai ainihi yahudin nan yahuz ne ibon wannan nazar din ne aka cire ainihin su yahuzawa ne ma'ana jinin yahuza dan yaqubu dan ishaqu dan ibrahimu annabin allah to da su yahuzawa ne ba yahudawa amma aka cire dal din sai zama ana kiransu yahudawa ma'ana jikoki ne na yahuza yahuza kuma kamar yadda na faɗa dan yaqub yaqub dan ishaq ishaq dan ibrahim annabin allah sai musu cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in zamtum wa lakum awliya lillahi min dunin nas fa tamannaw al maut in kuntum sadiqin su yahudu suna tsarkake jinsin su suna fifita jinsin su akan wani ba su ba alqur'ani ya gaya mana su abinda suke cewa mai su a wajen allah kaman ƴaƴan allah suke suna cewa nahnu abna'ul lahi wa ahibba'uhu duk duniya wai ba wanda Allah yake so kaman su su kaman ƴaƴa suke a wajen Allah suna akwai ayat da Allah yake gaya mana yahudu su da ba suke cewa wai dole din da ba yahuda yayi in ma yayi je lahira in ma za a yi masa azaba da wuce kwana 40 ba wa qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan suna cewa wai wuta ba za a musu azaba da wuta ba sai dai kaman kwana 40 da kakannin su suka yi suna bautar dan maraki din nan bayan tafiyar annabi Musa wajen ganawa da Allah shi ne Allah ta'ala ke kul atakattum inda Allah ahadan alqawli huwa da Allah cewa in ma zai muku azaba dole din da kuka yi azaban bai wuce kwana 40 in fa alqawlin ku kai ku da Allah falan yukulifu Allahu wa'dahu Allah bai zaba alqawlin sa akwai inda kuma Allah ta'ala yake cewa yahudu suna cewa su suke kan gaskiya aljanna nasu ne shi yasa Allah ta'ala yake cewa kaga ya musu cewa inda gaske ku Allah yake so Allah ya fi son ku ku ne awliya'u lillahi wa'inda Allah yake so min dunin nasu matoya a wajen Allah kuma bayan shauran mutane fa tamanna wal maut to ku burin ku mutu mana in kuntum sadiqin in ku da gaske kuke Allah ya rama mana fi duniya da lahira Allah ka shirye mu ya Allah ta ala ka jara mana kasan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka daukaci addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka shirye ƴaƴan mu ya Allah ubangiji ka ba mu damina mai albarka ka tsare mu daga dukkan sharri ka hada mu da dukkan alheri ka ba mu lafiya ka kara mana lafiya ka jikan iyayen mu da malaman mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة وقنا جنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطاهرين الطيبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.